This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodiyo shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahabu Aliyu Imam da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin inda za ku ji cewa yayin da aka kammala azumin watan Ramadana, malamai sun fara kuɗetarwa kan yin azumin sita Shawwal da ake yi guda shida a wannan wata. Shin kowace falala ke tattare da azumin na sita Shawwal?
Duwan bi azumin watan Ramadana sanin yadda azumi shida a cikin watan Shawwal zai samu lada kamar wanda yi wato a shekara guda yana azumi.
To, muna kuma tafa da shirin mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar, amma sai mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Idan Allah ya kai mu gobe Lahadi, yake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara rangadin kwanaki hudu a nan birnin Washington, inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Ana jin barazanar da Boko Haram take a kasar za ta kasance jigo a shawarwarin da shugabannin biyu za su gudanar a fadar White House ranar Litinin. Amurka tana son ta fara da irin gudumawa da take baiwa Najeriya wajen yaƙi da ƴan bindigar waɗanda suka zafafa kai hare-hare da suke yi tun bayan da shugaba Buhari ya kama aiki cikin watan Mayu. Hakanan ana kyautar zaton shugabannin biyu za su tattauna kan ƙudurin sauye-sauye a fuskar siyasa da na tattalin arziki da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da kusan ya zama gama gari a ƙasar. Wannan shi ne karo na farko da shugaba Buhari zai kawo ziyara nan Amurka tun bayan da ya samu nasara a zaben ƙasar da aka gudanar cikin watan Maris da kuma bayan miƙa mulki cikin tsanake, abinda ba safai ake gani a Najeriya ba. Duka sassan biyu suna nuna dokin inganta dangantaka bayan tsami da hakan ya shiga shekaru masu yawa zamanin mulkin shugaba Jonathan. A halin da ake ci kuma an sake bude shagunan zamani da ake kira Westgate da ke Nairobi, babban birnin kasar Kenya, shekaru kusan biyu bayan mummunan harin ta'addanci da aka kai kan katafarin dandalin kasuwancin, kuma yan kwanaki kamin ziyarar da shugaban Amurka Barack Obama zai kai kasar. Yawa sabara ka sake bude shagunan da sabbin matakan tsaro da suka hada da na'urorin kallon kwakwab da masu gano nakiyoyi da kuma wata rumfa mai tsawo inda aka jibge masu gadi. Rahotanni suna nuni da cewa kalilan daga cikin ma'aikata da suke aiki lokacin da aka kai wancan harin suka sake dawowa bakin aikinsu, yayin da 'yan kasuwa suke bayyana kwarin gwiwar cewa kasuwar za ta sake farfadowa, amma mazauna unguwar da shagunan suke sun bayyana shakkun cewa sabbin matakan tsaron da aka ɗauka za su iya kare lafiyar masu zuwa hada-hada a shagunan. Ƙasar Saudiya ta kama fiye da mutane 400 galibinsu 'yan ƙasar kan zargin suna da alaƙa da ƙungiyar ISIS. A cikin sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta fitar da kamfanin dillancin labaran Saudiyyar ya wallafa, ma'aikatar ta ce kama mutanen wani bangare ne na gagarumin matakin tsaro da ƙasar ta ɗauka domin daƙile wani shirin kai hare-hare da ƙungiyar ta ISIS ta shirya za ta kai kan masallatai da wasu ofisoshin jakadanci da ofisoshin jami'an tsaro da na gwamnati a lardin Sharuha na ƙasar. Wannan sanarwa tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta ISIS ta kai hare kan wata kasuwa cike maƙil da jama'a a lardin Diyala na ƙasar Iraki ta kashe mutane 115. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. 'Yan takarar shugabancin Amurka su goma ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican sun fara gwajin farin jininsu a gaban wasu gungun mutane a jihar Iowa da zummar samun goyon baya daga wata gamayyar ƙungiyar Kiristoci mai tasiri a nan Amurka. 'Yan takarar sun hallara ne a birnin Ames a taron shekara-shekara na 'yan bisharar ɗariƙar Krista waɗanda suke da tasiri a zaɓen fidda gwani a jihar da za a yi a watannin farko na shekara mai zuwa. Masu fashin baƙi suka ce babu mutumin da za a ce kai tsaye shi ne zai lashe wannan ƙuri'a, waɗanda suka haɗa da cikin 'yan takarar da Scott Walker, Donald Trump, Rick Santorum, Marco Rubio da Rick Perry. Saura sun haɗa da Bobby Jindal, Mike Huckabee da Lindsey Graham da Ted Cruz da Ben Carson. a taron wadda ya shirya shi Bob Vanda yace yan gamaira za su karkasa goyon bayan su tsakanin waɗannan ƴan takara. A taron na yau Asabar dan takara Donald Trump ya sha ihu da tsiwa lokacin da ya zargi Senator John McCain wanda yace ya zama gwarzo ne kawai a yakin Vietnam saboda an kama shi akai garkuwa da shi ne shekaru shi yafi son sojoji da ba a kama ba.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Inda musulmi a duk fadin duniya suka kammala azumin watan Ramadana aka kuma wato ake kuma ci gaba da bukukuwan sallah. Malamai sun fara kudaitarwa kan yin azumin kwanaki 6 a wannan wata na Shawwal wanda aka fi sani da Sitta Shawwal. Barista Awal Abdullahi malami ne dake sharhi kan sha'anin addinin Islama ya kuma fara mana bayani ne game da fallalar wannan azumi na Sitta Shawwal.
To alhamdulillah rabbil alamin Allah ya nuna mana ƙarshen Ramadan lafiya kuma bayan watan Ramadan to akwai sauran ayyuka da ake so mutum musulmi ya rika biyarwa domin da kyautata wato al'amuransa da kuma tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala. Daga haka ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mustahabbantar mana da wani azumi da ake kiransa wato sittat ayyamin fi Shawwal, wato kwana 6 a cikin watan Shawwal, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi riwayar Muslim yake cewa man sama Ramadana duwan da ya azumi watan Ramadana wa atba'ahu sittan min Shawwal, sannan ya biyar da azumi 6 a cikin watan Shawwal, wato akan Ramadan kenan, kana kasiyani dahari zai samu lada kamar wanda yayi wato a shekara guda yana azumi. Wannan azumi yana da matukar muhimmanci, mustahabbi ne ana so mutum yayi. Wato mustahabbi a kaida ta hukuncin shari'a shine abin da ake so mutum yayi, wanda in mutum yayi zai samu lada, in bai yi ba dai babu laifi akan sa, amma ana kwadaitarwa mutum yayi wannan domin wato ya samu cikakken ladan nan. Kaga an yi azumin wata guda kowane kwana 1 a cikin kwana 30 ana bada lada 10, kaga lada 300 kenan. To in aka zo kuma kwana 6 ana bada lada 10-10, kaga kwana lada 60 kenan. In ka hada shi ne 360 kwanukan shekara. To haka ake ba mutum lada insha Allah in yi wannan azumi.
To akramakalla, ana so ne mutum ya jiro azumin a lokaci guda wato babu tsayawa, koko dai ana so, koko dai babu laifi idan mutum ya daya ya huta yayi biyu ya huta har ya kammala zuwa guda 6.
Yawa, to an samu sabanin maluma, akwai waɗanda suke ganin tunda hadisin ya ce, wato shi hadisin riwayar Muslim din nan da yake cewa wa atba'ahu sittan min Shawwal, wato aka biyar da guda 6 na Shawwal. To waɗansu malaman suna ganin tunda an ce ana biyarwa wato zaka yi shi a jere ne kwana 6 a cikin watan Shawwal, zaka iya ko a goman farko ko a goman tsakiya ko a goman ƙarshe na wannan watan. Amma waɗansu malamai wanda suke kuma su ne mafi rinjayi, qaulur rajih, wato maganar da tafi rinjayi shine cewa za dai kai azumin kwana 6 a cikin watan Shawwal, sawa'un za ka yi ɗaya ne ka huta, in kai ɗaya ka huta kai ɗaya ka huta, ko kuma za ka yi biyu, misali a goman farko ka yi guda 2, a goman na tsakiya ka yi guda 2, a goman ƙarshe ka yi guda 2, ko kuma ka yi 3 ka jira wasu 3, ko kuma ka yi 5 ka yi 1. Duk da yanda kai dai akalla dai ya zama dai a cikin wannan watan ne dai na Shawwal din ka yi azumin nan guda 6, ka jiyar da shi kenan insha Allahu akan wato azumin watan Ramadan, kuma shine maganar da tafi wato rinjayi.
To kamar misali idan mutum ana bin shi wani azumin kuma yana sha'awar yayi wannan Sitta Shawwal din, ya zai kenan?
A game da maganar ko ana bin mutum bashin azumi sannan kuma ga Sitta Shawwal ya zo masa, to malamai suna da maganganu akai. Waɗansu malaman suna ganin bashin nan shi ya fi cancanta ya rama shi tunda shi na wajibi ne, kuma ana amfani ne da dama lokacin da aka same ta a gaggauta yin aikin alkhairi. To amma waɗansu suna da wato tunanin cewa babu laifi idan mutum ya yi wato Sitta Shawwal din duk da ana bin sa bashin azumin watan Ramadan, tunda shi yana da lokaci ne ƙayyadadde, domin idan watan ya ƙare to wannan maganar kuma azumi a cikinsa ya wuce. Saboda haka sai waɗansu malaman suka ce babu laifi mutum ya yi Sitta Shawwal din kwaɗayin lada sannan daga baya kuma ya zo ya rama na wata Ramadan da ake binta.
Barista Awal Abdullahi kenan malami da ke shiri kan al'amuran da suka shafi addinin Islama. To yanzu karfe 5 ne saura kusan minti 20 ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ne kuma da za a gyara zama domin jin shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a wannan sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi a yin sharuwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku Elhikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Biyo bayan tashin bama bamai a Borno, Yobe, Kano da Zaria da yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Shugaba Buhari yana nuna ta daukar matakin magance ta'addanci a Najeriya. Inda arebawa ƴan gwagwarmayar kwato matan ciba kwarin guya samu matan. EFCC na garkuwa da tsohon gwamnan Yako kan tumar sace naira biliyan 40. Kano kuwa babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin adana tsohon gwamnan Sule Lamido har watan Satumba don ci gaba da shari'a kan zargin almudahana. Yako ya yi mamakin tuhumar da ake masa.
An ce an saci wajen biliyan 20 a shekara. Wato ba mu biya albashi Adamawa ba, don ba mu da wani aiki. Kudin mu yana zuwa wajen sata ne.
Allah ya yi wa shahararren malami Islama Dr. Aminuddin Rasuwa a Saudiya. Ga tuna baya na nasihar marigayin.
Kirista yi Kirista, musulmi yi addinin musulunci. Babu tilastawa. Allah ya ce lakum dinukum waliya din. Ni ina da addini na kuma kuna da naku. Saboda haka an samu zaman lafiya.
Shugaba Buhari ya amince da raba kusan naira biliyan 400 don ba wa jihohi damar biyan albashi. Can jam'iyyar sa ko ya nemi sulhu ta dambarwar mulkin majalisa da gargadin karen APC su muzanta nasarar su ta zabe haka kuram. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Voice of America. To yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabo inda wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga barista Kuwaila Ibrahim.
To kenan gaskiya ne kenan misali irin waɗannan abubuwan suna taimakawa wajen rura wutar tarzoma a ƙasa misali
ko a gaskiya irin wannan abubuwan kamar mu da muke zuwa kotuna kar ma kananan kotuna su ji labari saboda sai in ka je karamar kotu anan zaka ga inda ake yin abu inda ake siyasa inda ake shari'a tsantsatta wani abun ma in ya faru kaga wannan mutane ne kuwa wannan a wani duniya suke ka gani saboda zaka ga kananan kotunan ne zaka ga akwai zaka ga kananan laifukan da zaka ga laifi ne kana ganin shi bai kai ya ka ba wani yana nan ya ci biliyan kaza an biya shi an ba ya bada tarar 1500 yayi gaba wannan kuma mutun ne ma wanda zaka gani ba ma shi ma da halin ma da zai je ya ciyar da kanshi amma an bashi tarar 10000 wannan 10000 ita fi 1500 din nan auren sa ko kuma sannan kaje a ce a wannan ai to wannan a bashi tara kuma sannan da zaman gidan yaji to irin waɗannan gaskiya abubuwan akwai su a cikin dokokin mu da kuma mu kanmu ya kamata masana shari'a a zauna a duba irin waɗannan dokokin a ga me za a toshe me za a gyara kuma gaskiya ni irin wannan abun ma ni shine babban abin da yake kawo tarzoma a ƙasa saboda zaka ga duk yawanci irin waɗannan masu ta'addanci idan kuka zuba kuka dube su tsantsa in ka duba zaka ga tsantsar talauci da jahilci su waɗanda suke suna ganin su kamar su sune shugabannin su sun dauke su sun cire su daga cikin wani kangi saboda haka kaga ba yanda za a yi a ce an cire gwamnati dai ita ce dai da miri ita ce dama mai ruwa da tsaki magana security ita ce mai ruwa da tsaki kuma magana security ba za a yi magana security ba tare da an samarwa da mutane abin yi ba su kansu waɗannan ƴan tada ƙaya bayan ƴan balli in suna da abin yi suna da yanda za su yi ba
Malam Muhammad Mustafa kuna sha'anin ƙungiyoyin nan masu zaman kansu musamman rajina a kafa salon demokradiya nan a duniya kawai an ce ita ce salon mulki da ya fi kowanne a wannan zamani demokradiya nan zaka ga ta ta'allaka ne yawancin idan ka je rumfunan zabe musamman mu a nan Najeriya kashi 70 zuwa 75 nan waɗanda suka yi jerin gwano za su dangwale ƙuri'a matasa ne kuma matasan nan za ka ga kuma kashi 80 ɗin su ba su da aiki ne wai ga matasa suna aiki don a haifar da shugabanci wanda zai biya musu bukatunsu amma baya haifar musu ɗin ku da kuke rajin a kafa demokradiyya nan kuna ganin wai wannan ita ce demokradiyyar ko kuma a muta mu ce daban
Assalamu alaikum. Kafin mu shiga tambayar da ke mun, tunda da magana muke gaba da kan harkar tsaro. Ina da tsokaci guda biyu ko uku wanda yake alhamdulillah dan uwa captain ya fara ta boso. Wato in ka duba tsarin su jami'an tsaro da muke da su a yanzu, da akwai bambanci da dama. Na farko, yau a cikin ayyukan soja dan sanda in baka da ubangida, Godfather, promotion din kawai bazai ta ba wannan bincike wannan kar ma a ce mace ce ke in ba wani gubba da ya tsaya miki sorry wannan mun yi interview da su mun yi research mun bincike wayannan abuwa wanda yana rage discipline a cikin service
da'a
idan ko babu da'a a service to da farar hula da har jami'an tsaro bambanci suka danne na biyu abu na biyu shine ba a yabawa wanda ya kwazo a cikin aiki wanda ya wani rawar bajinta a harkar tsaro karan ma'aikaci a yaba masa ba a yanzu kamar da wanda wani yana ƙara karsashin ma'aikata da sauransu abu na uku za ka ga cewa abin da bato ke alaƙa motivation babu irin in kayi wani abu abubuwan da suka shafi abubuwan da suka shafi zai zaburar da kai musamman abubuwan da suka shafi haƙoƙinka misali zan baka ka tura mutum checkpoint ka kashi dajin falgori ka ce je maka aiki ka kashi wata uku misali a ƙa'ida shi ma'aikacin nan ya san cewa a kullum ga abin da doka take za a bashi misali a za a bashi 1,500 ko 3,000 a kullum shine allowance ɗinsa amma baya samun allowance ɗinsa sai bayan sati ɗaya kuma a sati ɗin da wuya samu 500 kuma haka zai karɓa saboda irin tsari na tsaro ya haƙura ya curu da bakinsa ka gaya min mutumin ne da mata da 'ya'ya wata kila a gidan haya yake ga 'ya'ya ga kuɗin makaranta ga kasuwa ɗaya ke tafiya da sauransu wani yana rage ɗa'a da biyayya a cikin aikin tsaro wanda shine jigo na aikin tsaro sannan ka ɗauki misalin abubuwan da suke faruwa yau da kullum harkar fansho na ma'aikata kadaji idan ka duba harkar fansho na ma'aikata za ka ga yau ba wai yau a Najeriya ta kai soja da ya ba da rayuwarsa ya gama rayuwarsa ta aiki ya ritaya ya dawo yana so ya huta haƙƙinsa na fansho sai ya je yana zanga-zanga ruwa na dukansu wasu na mutuwa akan titi a Abuja sannan za a yi magana haƙƙinsu ka gaya min idan wannan mutumin ka kai shi checkpoint ko ka kai shi wani waje da zai iya amfani da damarsa ya samu wasu abu da zai wa kansa tanadi da kafin ritaya sa ba zai ba wannan yana cikin abubuwan da ya kawo taɓarɓarewar tsaro sannan babban uwa ubacin hanci da rashawa ka je bodojinmu naira 200 ne ko naira 50 za ka bayar ko me ka shigo in motoci ka shigo da su an yi cinikiyar abin nan kowa ya san wannan me isa ka ga yanzu kowanne ma'aikaci gaba ɗaya kowa yana so a postin ɗin shi zuwa boda saboda anan kuɗa shigo da kaya anan za a karɓa za ka ga mutum da yake bai wuce matakin albashi na 4 ko 5 ba amma ka ga gidaje da motoci da ya mallaka za ka tambaya daga ina ya mallake su.
Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin cigaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi wanda ke unguwar Sarki da ke garin Kaduna. Da kuma rabaran Danjuma Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano. Da farko dai ga Sheikh Gumbi.
To bismillahir rahmanir rahim. To ɗan uwa ina muku assalamu alaikum. Kuma ina taya ku murnar juyowar wannan wata Ramadan da wata mai albarka. Watan da ake gafarta zunubai, watan da ke kunshe da rahama. Saboda haka ina muku murnar juyowar wannan shekara kuma da zuwan wannan watan Ramadan. Watan da ake ibada watan gafarta na laifuka. Na biyu kuma ina kiran ku yi kokarin dagewa wajen bauta ma Allah wajen roƙonsa a cikin wannan wata roƙon ko ku roƙi Allah ki tabbatar muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai a cikin wannan ƙasar tamu kuma ku sani cewa wannan fa ita ce ƙasa tamu ita ce Najeriya saboda a yi ƙoƙarin zaman lafiya a yi ƙoƙarin haɗa kai a zauna lafiya. A daina ƙegungunma da faɗace-faɗace tsakanin al'ummu daban-daban da Allah ya haɗa mu a wannan ƙasa wanda wani bai cewa a shi ya kawo wannan al'umma ko shi ya riga ta zuwa saboda ka Allah ne ya zaɓa mu na wannan ƙasa ya haɗa mu wuri guda to a yi hankuri a zauna lafiya. Ala kulli hali mutum ɗan adam ba a iya mishi kuma ɗan adam wani abu ne mai wuya. Shugaban ƙasa sun yi maraba da ruwan shi. Shugaban ƙasa dattijo ne mai shekara 70 ko da 1 irin na boko ko kuma da 5 irin na gaskiya. Saboda ka ba irin shugaban ƙasa ne an shekara 35. mu ma mun yi fatan da dan shekara 35 ne da abin da zai yi yafi wannan saboda ka abishi a hankali a hankali za a cimma nasa ga abin da ake bukata amma gaugawa da yawan surutu na matasa ba inda zai kai mu ya take irin wannan magana za a bi saboda ka wannan hankuri ake yi abi a hankali a san wane ne shugaba kuma wane matsayi yake da shi na shekaru saboda ka lafiya da menene duk ba irin yadda yake yaro bane yana nan yana nashi kokari kuma na mishi addu'a Allah ya taimaka tsakanin Filani da manoma to Filani da manoma arjingimin su ba nasu bane na zaluncin hukuma ne domin hukuma ta sa aka batar da hanyoyin makiyaya da suke bi suna zuwa kiyo abinda ake kira burtoli wanda yake akwai shi inda Filani ke bi a kowane yanki na kasar nan ko kuma in ce na arewa inda Filani ke zuwa suna saduwa da wuraren kiyon su kuma su dawo su bi wannan burtoli to duk an nome shi hukuma bata kare ba daga tai da masu angunne ba su kare ba har aka manoma suka canye waɗannan hanyoyi na shanu su kuma Filani kuma suna da nasu laifi har yanzu har gobe suna zaune ne ba su da wurin zama tabbatacce bale ma su yi occupancy na cewa wannan certificate na gidansu ne na wurin su ne ba su yin haka kuma gwamnati bata shagge asibirajen wannan yin abu ko bata karfafa su ba ta nuna musu ya tilar ne su yi wannan abu wannan ina tsammani shi ke kawo rigingimu amma dai a ƙarshe za mu kira mutane a yi ƙoƙari a zauna lafiya Allah shi taimake mu
shi ma rabaran dan Juma Adamu ya ce haƙuri da natsuwa sun ɗara fishi da gaggawa
ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai farin ciki da fatan alheri da ƴan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya fatan alheri da yadda Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka wata na Ramadan yadda Ubangiji Allah zai karɓi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga Allah biye da haka ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma wasu ci gaba da yin addu'a domin a ƙasarmu Najeriya saboda zaman lafiya Ubangiji Allah ya sa mana albarka bayan haka ina mai farin ciki yadda Ubangiji Allah ya sa aka yi zaɓe a ƙasarmu Najeriya aka gama lafiya a baya lokacin da shi Buhari ya fito takara jama'a da dama suna tsorata da shi saboda yanayi na zafi daga baya kuma kamar ana ganin ya yi sanyi to kiran da zan yi ga mu al'umma ta Najeriya shine idan an zaɓi shugaba abinda ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu yadda Ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba bacin haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan Najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kiyansa to mu ba shi haɗin kai wannan shi ne babban abin da za mu yi bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya mu da muke kirista ibadarmu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗɗar me zai je i dawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta. Allah yana bukatar mu natsa a gaban sa duk lokacin da zamu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu ƴan Najeriya cikin irin wannan tayayya hankali mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba, rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani, ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma, ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba. Littafi mai tsarki Roma Sura 13 aya 1 ta ce, dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci, to bare mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwarmu. The
Voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madallah yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labarai amma a takaice.
Idan Allah ya kai mu gobe Lahadi ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara rangadin kwanaki hudu a nan birnin Washington, inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Ana jin barazanar da Boko Haram take yi a ƙasar za ta kasance jigo a shawarwarin da shugabannin biyu za su gudanar a fadar White House ranar Litinin. Amurka tana son ta fara da irin guduma da take baiwa Najeriya wajen yaƙi da ƴan bindigar waɗanda suka zafafa kai hare-hare da suke tun bayan da shugaba Buhari ya kama aiki cikin watan Mayu. A halin da ake ciki kuma an sake bude shagunan zamani da ake kira Westgate da ke Nairobi babban ƙasar Kenya shekaru kusan biyu bayan wani mummunan harin ta'addanci da kai kanka ta farin dandalin kasuwancin, kuma ƴan kwanaki kamin ziyarar da shugaban Amurka Barack Obama zai kai ƙasar. Yawa sabara ka sake bude shagunan da sabbin matakan tsaro da suka hada da na'urorin kallon kwakwab da masu gano na kiyoyi da kuma wata rumfa mai tsawo inda aka jibge masu gadi. Kasar Saudi Arabia ta kama fiye da mutane 400 galibin su ƴan kasar kan zargin suna da alaka da kungiyar ISIS a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fitar da kamfanin dillancin labarai na kasar ya wallafa. Ma'aikatar ta ce kama mutanen wani bangare ne na gagarumin matakin tsaro da kasar ta dauka domin dakile wani shirin kai hare-hare da kungiyar ta ISIS ta shirya za ta kai kan masallatai, wani ofisoshin, wasu ofisoshin jakadanci da ofishin jami'an tsaro da na gwamnati a lardin Sharuha na kasar. Wannan sanarwa tana zuwa ne kwana daya bayan da kungiyar ta ISIS ta kai hari kan wata kasuwa cike makil da jama'a a lardin Diyala na kasar Iraki ta kashe mutane 115. Yan takarar shugabancin Amurka su goma ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Republican sun fara gwajin farin jininsu a gaban wasu gungun mutane a jihar Iowa da zimmar samun goyon baya daga wata gamayyar ƙungiyar Kiristoci mai tasiri. Yan takarar sun hallara ne a birnin Ames a taron shekara-shekara na ƴan bishara waɗanda suke da tasiri a zaɓen fidda gwani a jihar da za a yi a watannin farko na shekara mai zuwa.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu. Sai kuma gobe Allah kuma za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Amma bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Dr. Yarma Adamu Gombe, Director Asibitin Yarma mai zaman kansa dake Gombe, da fatan an yi sallah lafiya. A madadin sahaba da kuka ji shi yanzu nan da kuma Yemi da injiniyanmu Mr. Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.